الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم ما سكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وندرسي نشره من للتافي بسونا حسن المسلم wanda wannan shine darasin mu na tara kuma za mu tashi akan du'a'ur ruku addu'ar da ake yi yayin da aka ruku ko tasbihin da ake yi yayin da aka ruku ya kawo mana nau'uka guda uku ko guda hudu kuma guda biyar ya kawo mana nau'uka guda biyar na tasbihai da ake yi yayin da aka ruku na farko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace 3 marrat subhana rabbiyal azim sau uku wannan hadisi ashabu sunan sun suka rawaito shi nasa'i abu daud da nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad su suka rawaito hadisin kuma hadisin hadisin Huzaifa ne Huzaifa ibn al-Yaman shine ya rawaito hadisin daga Maliki sallallahu alaihi wa sallama Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan ta hanyar Shu'ba ibn al-Hajjaj yake cewa ya fada wa Suleiman yana nufin Suleiman ibn Mihran al-A'mash Abu Muhammad yace ya ce da shi yana yin addu'a a cikin sallarsa duk sanda yazo akan wata ayat da take ba da tsoro to sai ya tsaya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga wannan azabar yace to a wannan lokacin sai Suleiman sai ya gaya masa hadisi daga Sa'd ibn Ubaida shi kuma daga Mustawrid ibn Shaddad shi kuma daga Sila ibn Zufar shi kuma daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la yayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji yana fada a ruku'unsa yana cewa subhana rabbiyal azim a sujjada sa kuma yace subhana rabbiyal a'la yake cewa fa ma barra bi ayatin bi ayati rahmatin illa waqafa indaha wa sa'al wa ma marra bi ayati azabin illa waqafa indaha wa ta'awwadh yace ba san da zai wuce ta kan wata aya da take tattare da rahama sai ya tsaya ya nemi wato ya tsaya ya roki Allah wannan rahamar duk sanda kuma zai wuce ta kan wata aya ta azaba sai ya tsaya ya roki Allah ya tsare shi daga wannan azaba wannan shine hadisin hadisin Huzaifa yana cikin sunan na sunan na Ibn Majah sunan na Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan hadisi zamu ga ya kawo wannan siga ta subhana rabbiyal azim cewa ita ake fada lokacin da aka ruku subhana rabbiyal azim zamu ga babu wa bihamdihi saboda ruwayar da tazo da wa bihamdihi duk za ka ga ruwayoyi ne da musu inganta ba wacce zo da ƙarin wa bihamdihi da Abu Dawud da ya kawo ta da wannan ƙarin yake cewa wa hadhihi ziyada nakhafu an la takuna mahfuza wa hadhihi ziyada nakhafu an la takuna mahfuza shi wannan ƙarin muna tsoron zai zama bai inganta ba to kuma sauran ruwayoyi duka da suka zo da wannan ziyadar tawbi hamdihi a cikin sunan ad-Dara-Qutni zaka samu ruwayoyi ne wadanda suke duk akwai magana akan su. Sauraka abinda da ya inganta a hadisai shine subhana rabbiyal azim din. Haka nan a wajen sujjada shi ma duk magana da yake. Qalu wa bihamdihi lafazin bai tabbata ba a cikin wani riwaya wacce ke sahihiya. Akwai riwayoyi da suka zo amma waɗanda ba su inganta ba. Subhana rabbiyal azim ma'anarsa ina tsarkake ubangiji ubangijina, wato ina tsarkake ubangijina mafi girma ko ubangijina mai girma daga dukkan wani aibi, daga dukkan wata nakasa. Wannan shine ma'anar subhana rabbiyal azim. Subhana ay usabbihuhu subhana rabbiyal azim, ina tsarkake ubangijina uqaddisuhu wa unazzihuhu an kulli naqais, ina tsarkake shi daga dukkan wani abin da yake tawaya ne. Ya ce salasa marrat, saboda wannan ƙarin ya zo a wasu ruwayoyi. Ƙarin salasa marrat ya zo a wasu ruwayoyi wanda suke nuna sau uku. Malamai sun yi ta maganganu game da adadin da mutum zai faɗa, sau uku zai faɗa ko zai faɗa sama da sau uku ko zai yi ƙasa da sau uku. A gurin Imam Malik yana ga ba laifi mutum ya yi tasbihi amma ba ya da wani haddi, laysa lahu hadd, wato ba wani haddi, ba wata iyaka, ko ya yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko sau biyar, ko yaya ma zai iya yi ba tare da ya iyakance abin ba. Wasu kuma suna cewa in ya yi ƙasa da uku to bai isa ba, wato ya kawo ya samu matsala in har ya kasa uku, kamar a gurin Al-Hasan al-Basri da Ibrahim al-Nakhai, su suna ganin bai halatta mutum ya yi ƙasa da uku ba. Wasu ma suna ganin tasbihin wajibi ne, ta yadda idan ma bai yi ba to zai yi sujjadar sahwi idan ya kasa yin ƙasa da uku ko bai yi gaba ɗaya ba. Wasu kuma suna ganin ukun shine wato adadi na kamala, wato in yayi ukun to yafi, amma dan yayi daya kawai bai ukun ba ma sallar shi tayi ba matsala, ba kuma maganar sahwi. Amma dai ya zo da ukun, wannan yafi a ce bai kai ukun ba, amma da zai yi daya ma to ya isa, sallar sa bata samu matsala ba, babu kuma maganar ba sujjada sahwi ko wani. To wannan magana ittifaqin inganci, uku ya zo a riwayoyi da yawa, da cewa wasu ruwayoyi akwai magana akan ingancin su, amma dai akwai waɗanda sun tabbata da uku. Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin sifatu aslu sifati salatin nabi, aslu sifati salatin nabi, ya kawo ruwayoyi duka da waɗanda suka inganta ma da waɗanda ba su inganta ba, yana bayanin kowace ɗaya daga ciki. To salatin din ya tabbata, sabanin yadda shi Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya nuna cewa ukun bai tabbata ba, ƙayyadewa da uku bai tabbata ba. Albani ya kawo masa ruwayoyi waɗanda suke nuna cewa ukun sun zo a wasu ruwayoyi da suka inganta. To illa iyaka dai ukun ba wai yana nuna wajibi ba ne, ba yana nuna wajibi ba ne kamar yadda wasu malamai suka tafi. Jumhur da sun tafi a kan cewa ɗaya ma ta isa, amma sigar kamala shi ne zama uku ɗin. Ƙari bisan uku ɗin ba laifi da mutum ya ƙara sama da haka, domin an ruwaito wasu daga cikin salaf, wasu wani ya yi goma, wani ya yi bakwai, wani ya yi biyar, wani kowanne aka ruwaito adadin da yake. Kuma za mu ga a cikin wasu hadisai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi ruku'u yakan daɗe, musamman a sallolinsa na qiyamul layli, yakan daɗe qadarar qiyamihi, gwargwadon ko nahwu min qiyamihi, yakan tsawaita ruku'u gwargwadon tsayuwar da ya yi. To kaga in dai har zai yi ruku'u gwargwadon tsayuwa, zai yi ruku'u ya dade gwargwadon tsayuwar da yayi, dadewar da yayi a tsaye, to kaga ashe ko dai yayi ta maimaita irin waɗannan kalmomi ko kuma yayi ta hada nau'u'ukan daban-daban. Shi Nawawi yana cewa ya halatta a hada nau'u'ukan daban-daban, wato a lokaci guda ayi wannan, wanda wasu kuma suke cewa a'a, Annabi yayi kowanne a mahallinsa. To kaga in ana cewa Annabi ya tsawaita ruku'unsa gwargwadon tsayuwar da yayi, tsawon tsayuwar da yayi, to ko dai a dauki maganar Nawawi ko kuma a yadda cewa ana maimaitawa to za mu ga wasu hadisi sun zo da maimaitawa wasu hadisi sun zo da kuma ambaton wasu nau'uka daban-daban musamman da maimaitawar wannan ta fi zuwa a cikin hadisai wanda zai nuna maka cewa maimaitawa din babu laifi a cikin ta kuma yana nuna kamalar shi wannan ruku'u din yana nuna kamalar ruku'u din idan an yi adadi mai yawa a ciki shi yasa za mu ga wasu daga cikin magabata suka yi tasbihi adadi mai yawa a lokacin da suka yi ruku'u wasu na cewa liman idan ya yi yana da kyau wato ya yi adadin kai ya kasa biyar saboda na bayansa su samu su kuma su yi uku idan ya yi ƙasa da haka to wataƙila su ba su samu ukun ba su kuma don lokacin da za su yi ukun su kuma yana ƙwarar da goma to suka ce shi ya yi biyar don wanda za su ke binsa a baya su kuma su samu aƙalla uku wasu kuma suke ce a liman kai ya ƙara sama da uku in kuma har zai ƙara sama da uku to ya nemi shawarar mamansa to kaga anan sai idan mamun daman can wasu mamu ne daga busa nannu wanda yake salla da su tunda in har mamu ne wanda suke zuwa yau wannan su zo gobe su sababbi su zo jibo su to kenan kullun cikin shawara yake to kaga wannan ba magana ba ce da za a waiwaye ta don kace za ka yi aiki da ita to aikin da ita zai wahalar yau mamunka da wasu kuma mamun ba kai kanka ma baka san su ba masallatan da suke cika kaga aikace sai an shawara da babu wajen liman in kara subhanar rabbiyal azim tafi uku ko ka in kara sannan su an abin da in an yi yawa kuma in an rabu kuma wasu ce ka kara wasu ce ka kara ƙura'a za a yi kaga duk dai a mai da abin kawai zuwa ga shi liman ya kwatanta yadda ba zai tsawaita wa mamunsa ba yadda ba zai gajiyar da mamunsa ba ya yi dai abin da yake daidai wa daida wannan ita ce ruwayar Huzaifa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai kuma nau'i na biyu shine wanda yazo a hadisin Aisha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li wannan hadisin Aisha yana cikin sahih Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah duk su ruwaito wannan hadisi na Muslim na hadisin Aisha radiyallahu anha ita kuma tana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan fadar wannan a sujjadarsa yana yawan faɗa wannan a ruku'unsa da sujjadarsa arwa a wata ruwaya ta Muslim wacce ya ruwaito ta hanyar al-Amash daga Muslim Abdu'l-Duha daga Masruq dama shi ne isnadin hadisin Abdu'l-Duha an Masruq tana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sautari kafin wato ta ji shi yana yawan fada kafin ya rasu yana yawan fadar wannan addu'a yana subhanak allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik subhanak allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik take cewa sai na cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi ma hadhihi alkalimat allati ahdathtaha allati araka ahdathtaha taqulha tace da shi wadannan kalmomi ne naga ka fara kwanan nan kana fadar su wato kamar da can ban ji kana fadar su amma kwanan da ji kana fadar su me wadannan irin kalmomi ne sai yake cewa جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها أن سامو وتعلامة شيء أشكين الأمة إذا نقوى أن علامة إنك فأروا أن كلمومي شيني سيكرا تامتا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ce wannan ita ce alamar da aka sa mun a cikin al'ummata Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah